A taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ministan man fetur Dr. Sahabi Umaru ya sanar da shirin bayar da kwangila wa wata cibiyar da za ta binciki matatar Soraz, wacce aka jima ma'aikata da masu kula da harkokin man fetur na korafi game da yadda ake tafiyar da al'amuranta, walau daga bangaren jami'ai 'yan nishar ko daga bangaren 'yan canar da ke da ruwa da tsaki. Matakin da kwararru akan sha'anin ma'adanai irin su Muhammadu Ciroma Isami suka yi na'am da shi.
Duk kamfani da ka sani ko ma wani iri ne, a lokaci zuwa lokaci ana musu irin wannan bincike na koko, ko kuma magabatan na kamfani suna sa a musu irin wannan bincike saboda su san menene gaskiyar labarai wanda kamfanin yake badawa.
Tun a ranakun farkon da Nijar ta fara haƙar manta wasu 'yan ƙasar ke korafi a gaba da tsadar lita a gidajen mai, lamarin da ke shafar farashin kayayyakin abinci, sufuri da dai sauransu. A tsawon shekarun da harkokin mai ke karkashin ikon 'yan siyasa, gwamnatin kasar ta yi burus da bukatar rage farashi kafin gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta samar da rangwame kan kowace lita a bara. Ga mace Muhammadu shine kakakin kungiyar direbobi ta Itan.
Tun 2011 zuwa yanzu babu wanda zai ce maka gangan mai nawa anka tono, ga nawa anka saida su, nawa anka samu, nawa anka sa cikin kasa mai aka yi da kuɗin.
Kasancewar sha'anin man fetur kamar sauran albarkatun karkashin kasa fanni ne da ke zama tamkar wani gagarbadau, yasa kwararru gargaɗin hukumomi akan buƙatar ɗaukan wasu matakan rigakafi.
Ya kamata a nemi mutane wanda suke kwararru ne, wanda ba za su karɓi wani cin hanci ko rashawa a game da wannan aiki da suke.
A ƙarshen watan Disamban 2024 an ɗan fuskanci ƙarancin mai a wasu jihohin Nijar, musamman a yankin Yamai, matsalar da ta haifar da kace na ce a tsakanin matatar Soraz da kamfanin dillancin mai Sonidep, abinda ya kai sai da aka fara shigo da mai daga Najeriya. Kowanne daga cikin su na zargin dan uwansa da hannu a yanayin da aka shiga, lamarin da gamace Muhammadu ke fassara shi a matsayin wata manuniyar da ke fayyace bukatar gudanar da binciken kokof a dukkan sassan da suka shafi harkar man fetur.
Tun da anka tono mai kuma ku abokin Muhammadu Isu shi ne ya zama minista da fetur, da ya safka Muhammadu Isu ya sa ɗan shi abu ne aka yi shi ka daka sa saka daka.
To sai dai mashawarci a zamanin PNDS tarayya Asmanu Muhammadu na cewa ba su da fargaba game da maganar bincike.
Babu da shakka kan abba ya zama cewa wannan ministry ya kare bai taɓa zamnawa ba da shinuwa shi da su su zo su zamna a yi wani abu, amma muna da labari zaman da an kai da shinuwa da kuma irin hada-hadar da an kai a cikin wannan ɗan lokaci. Saboda haka muna goyon bayan shugaban ƙasa Chani a binciken ministry uku ɗin nan, a fara da Fumakwai da Abba Isu don kuma mansani da kuma wanda yana falasar mamansani, sai a gami an kai.
A shekarar 2012 ne ƙasar Nijar da kamfanin CNPC na China suka fara haƙar ɗanyen mai a rijiyoyin Agadem da ke jihar Difa, wanda ake tacewa a matatar Soraz da ke Zandar. Kungiyoyin fararen kula sun shafa shekaru suna kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike a fannin, amma haka bata cimma ruwa ba. Haka kuma yunkurin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa kan irin wannan bukata bai yi nasara ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.